Birtaniya a lokacin hutun hunturu. Kafin ku ji karshen labaran duniyar, za mu leka bangaren rahotanninmu. ‘Yan Najeriya na ci gaba da yin tsokaci game da sabon dokar tilastawa al’umma yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci a wuraren taron jama’a, da ma mutunta sauran matakan kariya daga harbuwa da cutar coronavirus. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kai. Wakiliyarmu Shamsiyya Hamza Ibrahim na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aika mana da shi.
A cewar shugaba Muhammadu Buhari, a nan take dokar za ta soma aiki, ana kuma sa ran za ta taimaka wajen inganta hanyoyin takaita yaduwar annobar cutar da kuma tabbatar da lafiyar 'yan Najeriya, musamman a wannan lokaci da adadin waɗanda ke kamuwa da ita ke daɗa ƙaruwa. Yunkurin da masu ruwa da tsaki da kuma masana a fannin kiwon lafiya suka yaba, Dr. Nasiru Sani Gwarzo ɗaya ne daga cikin shugabannin kwamitin ko ta kwana da ke yaƙi da cutar ta COVID-19 a jihar Kano.
Doka ce wacce za ta tabbatar cewa duk wanda yake da niyyar kare kansa to zai yi amfani da wannan dama ya kare kansa, wanda kuma ya yi bijire za a yi amfani da wannan dama a tunsasa masa har sai ya bi dokar da ta dace. To kaɗan daga cikin amfanin wannan doka kenan. Shi yasa mu ma'aikatan kiwon lafiya idan aka kafa doka to sai mu kuma mu fassara ta zuwa ga ilmantar da al'umma da ba su hujja da kuma zaburar da su domin su kare kansu su kare wasunsu.
Shi ma Dr. Mukhtar Aliyu ya yi ƙari da cewa
ƙwarai da gaske wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka zai taimako sosai insha Allah wajen rage yaduwar wannan cuta. Amfani da takunkumi yana cikin hanyoyi da aka gane a kimiyance na hana yaduwar wannan cuta. So kuma zamu yi la'akari da shi wannan amfani da takunkumin fuska shine hanya mafi sauki na kare kai daga wannan cuta da kuma bada tazara. Ainihin matsalan shi wannan cuta shine ba a san in an kamu da ita wane ne wannan cutan da kan iya illata ba.
Daga cikin sharadan dokar dai sashi na 5 ya nuna duk wanda ya take ta za a ci shi tara ko ya fuskanci hukuncin zaman gidan kaso na watanni 6 ko dukan 2. To koyaya wannan shiri ya riski 'yan Najeriya?
Tunana Khadija Abubakar. Gaskiya ni bana tunanin rashin face mask ya kai a ce za a kai ka prison har kai 6 months ya yi tsauri. Gaskiya face mask din nan in ka duba mutane da yawa ma in suka saka shi ba sa numfashi. To ya kamata a dan sassauta mu mutane saboda takunkumi ne ma Hausa suke kiran kuma abu ne da ba shi da dadin harka da shi. Kuma mu masu sakawa dole ke saka mu sakawa.
Sunana Ibrahim, a ra'ayina ni dai sa wannan face mask din yayi tsauri saboda yadda aka ba maganan COVID din nan kulawa, ya kamata a ce tsaro ne aka ba shi wannan kulawa ba akan face mask ba. Wasu suna cikin halayya na karancin kasuwanci, yanzu kuma a ce an saka doka idan baka sa ba za a kai ka gidan yari har wata 6. Gaskiya abin yayi tsauri.
Shugaban Muhammadu Buhari dai ya umarci hukumomin tsaro a fadin kasar da su tabbata da kiyaye wannan doka, inda ya gargaɗe su da cewar hukunci zai hau kan duk wani jami'i da ya birjirewa hakan. Da haka muka ji ta bakin Aliyu Shamaki, wani mai fashin baki kan al'amuran yau da kullum a kasar.
Mun ga yadda aka rufe wasu garuruwa a lokacin da aka rufe aka yi lockdown, sai ya zamana pass din mutum shine aljihunsa. A wasu gurare mutane sun yi korafe-korafe cewar kudin su su yake ba da dama su yawo a inda lokacin da aka ce kowa koma a gida. Kazalika a shi yanzu ana jin dardar din cewon wannan dokar mafa ya zamana kawai an buɗa wa wasu hanyar ciwa-ciwa ne ta kuɗi kawai. Dokar kuma tana nan a dokance a ƙasa amma a aikace ba ta nan. Kuma sannan in har gwamnati ta san zafin wannan cutar da take nema za ta addabi al'umma ta kafa wannan dokar, to ya kamata ta kafa dokar farko na cewar babu cin hanci da rashawa, waran wanda bai saka ba in ya bada abin sama ne zai kwaci kansa.
Tun bayan ɓullar wannan cuta ta COVID-19 a Najeriya kawo yanzu sama da mutane 100,000 suka harbu da ita, ta kuma yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,500 a ƙasar. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Shamsiyya Hamza Ibrahim. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Birnin Washington DC. Yanzu kuma ga muryar ɗauke da sauran labaran duniya.
Sojojin kasar Myanmar suka ce za su kiyaye su kuma tsare kundin tsarin mulkin kasar. Sanarwar na zuwa ne bayan da babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ofisoshin jakadancin kasashen yammacin duniya a Myanmar suka bayyana damuwa a jiya Juma'a game da yiwuwar sojoji za su yi juyin mulki a kasar. A farkon makon nan babban hafsan sojojin kasar General Ming On Hlaing ya ce tayu soke kundin tsarin mulkin na da muhimmanci a halin da ake ciki yanzu. Sojojin da a kasar ake kiran su Tatmadaw sun ce ba a fahimci kalaman Hlaing bane. A jiya Juma'a ɗan Taliban suka faɗi cewa yarjejeniyar da suka rattabawa hannu da Amurka a watan Fabrairu shekarar 2020 an yi ta ne da niyyar ba dakaran Amurka damar barin Afghanistan. Suna mai jaddada cewa kungiyar mayakan na sa ran sake duban yarjejeniyar da gwamnatin shugaba Joe Biden ke yi ba zai hana aiwatar da matakin ba. Sha Muhammad Abbas Tanek Zai, mataimakin wakilin tattaunawar samar da zaman lafiya na bangaren 'yan Taliban, shine yayi wannan sanarwar a lokacin wata ziyara a Moscow, inda wakilansa ke tattaunawa da manyan jami'an Rasha. Stanek Zai ya faɗa a wani taron manema labarai cewa 'yan Taliban sun rattaba hannu a yarjejeniyar ne da zababbar gwamnatin Amurka a dokace, kuma sabuwar gwamnatin Amurka da ke sake duban yarjejeniyar ita za ta ɗauki mataki. Ya ƙara da cewa amma hakan ba yana nufin Amurka za ta yi watsi da yarjejeniyar ba ne.
To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tarayya ta amince a kashe naira miliyan 204 wajen bude shafin fasahar internet domin sa ido kan ayyukan manyan titunan kasar. Ministan ayyuka Babatunde Fashalani ya bayyana haka Abuja, inda ya ce an amince da manhajar fasahar yanar gizo ta zamani da za ta bada dama a riƙa kula da ayyukan ƙwangilolin kan tituna da kuma kula da titunansu daga sauran lalacewa da suke yi. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta nemi jin fa'idar wannan manhajar a wannan rahoto da ta haɗa mana.
My ministry is supervising security and bond contracts nationwide. This government is focused on renewing and expanding that infrastructure.
Anan ministan ayyuka da gidaje Babatunde Fashalani yake bayani cewa a yanzu haka yana sa ido ayyukan hanyoyi da gadoji sama da 700 a fadin kasar, wanda in aka kafa wannan manhajar za ta zama kaman wani tabadan hangen nesa ne da gwamnatin tarayya za ta rika kula da ayyukan hanyoyin da kuma sa ido akan su. To sai dai kwararre a fannin tsangayar diplomasiyar kasa da kasa kuma mai sa ido a harkokin gudanar da mulki a Jami'ar Benz dake nan Abuja, Professor Usman Muhammad ya ce akwai ayar tambaya a wannan yunkurin.
Me ya hana a kafa wannan manhaja tantuni sai yanzu, kuma a can baya nawa aka kashe akan wa'innan hanyoyi da aka ce an bada kontraki sai a kawo a sa su mu gani mutane su yi bibiya, domin duka mu muna da rai, duka mu muna Najeriya, kuma duka mu mun san hanyoyin da muke tafiya daga nan har Kano. Mun san hanyoyi, idan aka ce hanya an yi ta tsakanin Kaduna da Kano a kaza ga wanda aka ba, ai sai mu bididdigi. Kuma ma wasu hanyoyin har yanzu an ki gama su, an kasa gama su saboda rashawa da cin hanci tsakanin fadan shugaban kasa da su masu aikin da 'yan majalisa. Har yanzu an rasa wane ne za a rike a ce shine Ummal Aba'isin kin gama hanyar Kaduna zuwa Kano. Ai ma ko Transparency International ba kwanan nan suka yi wa gwamnatin raddi ba?
Shi ma shugaban kungiyar muryar talaka na shiyar arewa maso gabas Sale Bakuru sabon fegi da maturu ya yi tsokaci.
Wannan abu ne wadda in aka yi shi duk wani dan Najeriya zai yi farin ciki, sakamakon kuwa zai ga inda kuɗinsa yake tafiya. Idan har gwamnati zaure ta yi wannan, to darajanta ma zai dagu a idon al'umma musamman talakawan Najeriya. Amma fa sai dai akwai sharadi, idan har su masu kishin Najeriya za su yarda haka, wato ina nufin kamar yan kungila, sakamakon cewa su abin ba zai yi musu dadi ba.
Amma ga kwararre a kimiyyar gina hanyoyi injiniya Rabi'u Said ya yaba da wannan mataki da gwamnati ta dauka.
A gaskiya wani abu zai taimaka sosai in dai an yi shi inda ake aka so a yi shi, don kuma yi tsakani da Allah, domin zai saka kowane mutum ya san irin halin da ake ciki na gyare-gyaren tituna da ayyukansu da ake a yanzu. Alal misali a yanzu kowa ya sani akwai hasashe, akwai kirari da ake yi wanda ke babu wata hujja akan cewa wannan gwamnati ta maida hankali wurin yin aikin nan na tituna a kudu kudu maso yamma na kasan nan wato southwest kenan kasashen yarabawa to haka idan akwai irin wannan mahaja zaka iya sama ka duba ga wani irin titina ake a kasashen yarabawa wani yake a kasashen inyamurai wani yake a kasashen hausawa da dai ko ina cikin kasan nan kuma kasani sai dai an yi kasafin kudi an ce an kashe kamar biliyan 10 za a sa a titin Kaduna zuwa Abuja kuma ana tana da kilometer kaza da shi kana iya duba a kodi shi ka duba ga cewa yaya ake ciki ya wannan aiki ke tafi haka da sauransu hakikanin gaskiya zai taimakawa su manya kamar shugaban kasa ko kuma wasu daga cikin gaggagaggan mutanen wannan kasa ba su iya zuwa su binciken ayyukan da ake ba domin sayar ayyukan da ake yi na shi tana ko ina a fadin kasan nan amma duk da haka dai ba wani abu ne da ake tunanin zai kawo kuma ci gaba idan dai har ba sai an gyara inda ake bada kudi a wannan gurare ba da kuma irin kungil da ake sakawa da kuma irin jajircewa da ake rulawa da irin ayyukan da ake yi
Babatun da Fashola ya ce za a samu masu kula da manhajar 36 a kowace jiha tare da daraktocin shiya su shida Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
mutum hudu ne aka kashe a wani fada da ya hada da ƴan tauri a dajin mai gaji a cikin karkarar birnin Kwanni ta jihar Dahowa a jamhuriyar Niger a lokacin al'adar budin dajin albarkacin sallar arwa ta shekara wato shekarar da masu addinin gargajiya daga ciki da wajen jamhuriyar Niger ke yi a garin masallata a kowace shekara ga Haruna Mamman bako da ƙarin bayani
sallar arna ta shekara ta bana ta garin masallata a cikin gundumar birnin Kwanne a cikin jihar Tawa ta bar baya da kura inda ɗan tauri da ke tafiya wurin farauta washe garin kammala arwa ko tambayar ƙasa labarin shekara suka gwabza wa junan su bayan dokin sarkin birnin Kwanne ya ci hacin da matsabe ke kai masa alhali ku a lokacin da aka yi wannan al'adar wakilin mai martaba sarkin birnin ni Alhaji Ibrahim Salif ya gargadi su ɗan taurin da bakar ai hada
duk shekara ai haka ta kama muna haduwa nan gani saboda abuna wanda muka iske su a mu da kakanninmu to kuma muna fata ga duk al'ummar sun ka zaka wurin budin dajin ga a sani ai mu mutane abun budin daji tsakanin da Allah ba mu tona da atar da hitina ba duk shekarun da muka zakkuwa nan ga ana yin shi ne al'ada ta muka iske a mu da kakanninmu addu'a an sha waje ka a zaka nan ga mai da mutane hoyin tadda mutane hitina ba hitina ta kawo mutane nan ga ba abu ne da wanda mun gada shi ya kawo mu nan ga kenan magana wani ita ya ja mu wani hitina in mutun nan sai hitina ya jata shi kadai ba za ku sai al'umma ta taru a jama'a al'umma hitina ba mu hata hakan duhon da suke talle hitina nan ga to shi asali da hakan kuma shi san gare za ta kariya
Ibrahim Dagal na garin masallata ya bayyana mana yanda suka kididdige mutanen da suka mutu bayan an tauri sun yi fada wa junan su a dajin mai gashi har mutun hudu daga cikin su suka kwanta dama
sai in ce ma wannan abun da ya riga ya faru gaskiya ina jin ba ni ba amma ina da ya kare wayo ne tashin shi dai ba a taba samu irin wannan matsala ba mu abin ina ganin ya daure mu na kai abin ba karamin bakin ciki ne ja ba amma da duk abin da Allah ya riga yayi sai dai ai godiya gare shi ni ga labarin da Nigeria mutum hudu an kace wadanda sun kwanta hannun dama kuma abin ya zama tabbas haka nan da tunda kowane suna da suna an fade su kuma na yaran na san su farin sani tunda duk lokacin da na shiga Kwanne ina ganin in ban ga wani ba ina ganin wani kenan na san ni abin da nake cewa ubangiji Allah da mu da uwayen yaran ga ubangiji Allah ya ba mu hakuri ina musu ta'aziyya Allah ubangiji sa can ta he musu nan
shi ko batsa he Shaibu Abdul Karim na garin da dagar ka cewa yayi ba za a sake irin wannan ba da zaran Allah ya kai mu a shekara mai zuwa irin wannan lokaci
tunda an riga dai Allah ya kawo ga abu ina kira kowa sai hankuri amma in Allah ya nuhe mu da rayuwa mun ka gani Allah adda mataki sai dai in sarki bai kama min ba to babu wana da harkar dan tauri iyaka da doki an ka kai shi ya ci tsaba shi ce kowa shi gida dutsen ga abba mai ko dai da kawa kowa shi gida haka za mu duka wanga mataki in Allah ya raida ka ji fata na inda na da rayuwa hannu kai wannan lokaci da doki ya ci tsaba tun bai ci wani kai mai sako in ce Allah ya taimake ka in doken ka ci tsaba an ka kare dutse shi la kowa shi gida ya ka ce kowa shi hau dutse kowa shi gida haka na za a duka ta haka za mu shi sai ya ce duk wanda bai gida ba in ya ce sai ya hau dutse sai ya ce masu za ku kammen shi haka za a yi
ita dai arwa al'ada ce dake hada matsafa ko kuma arna domin su yi bugun kasa a kowace shekara irin wannan lokaci na busowar sanyin hunturu domin sanin halin da damana da curuta za ta zo ma jama'a a cikin
kasa a cikin shekara abinda ke hada ɗan tauri zuwa wurin farauta da zara kammala al'adar kuma yakan kare a mafi yawancin lokaci da fadace-fadace wajinansu wanda kowanne yake gwada ma dan uwansa asiri wanda ta kai ga hasarar mutane hudu zuwa yanzu a wannan shekarar ta bana banda waɗanda ke zaman jinya a halin yanzu a asibitoci Haruna Mamman Bagwana birnin Gwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma san koma gefe guda domin baba